Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da dalol. Sai tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu rarren mu assalamu alaikum, ni ne Sirfil Hashin Gumel tare da Alheri Grace Abdus, muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa dabban iyaye sun cire ƴaƴansu daga makarantu a yankin Ingilishi na kasar Kamaru bayan da wasu mahara dauke da makamai suka kai hari wasu makarantun yankin. Sai kuma maimaicin shirin da ciki da gaskiya da zamu kawo muku. Daga nan kuma sai shirin jaridin kasar Kamaru da kuma wasu ra'ayoyi da ku masu rawa kuke turo kuke ajiye mana. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Shugaban Amurka Donald Trump yana shirin kai ziyara jihar North Carolina yau Laraba domin ganewa idansa irin barnar da guguwar da aka ba lakabi da Florence ta yi da kuma aikin tallafawa waɗanda lamarin ya shafa da ake gudanarwa. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter jiya Talata cewa kowa yana cewa muna kokari ainun game da wannan guguwa Florence kuma gaskiya suke fada 100%. Ya bayyana jami'an agajin gaggawa da sojoji da kuma waɗanda suka fara kai agaji idan bala'i ya auku a matsayin jarumai. Sai dai Trump ya kushe wa 'yan jam'iyyar Democrat da cewa nan ba da dadewa ba za su fara ƙarya, suna cewa matakan da aka ɗauka bayan aukuwar guguwar shirme ne. Shugaban kasan ya fusata yana gani cewa ƙarin gishiri 'yan jam'iyyar Democrat suka yi akan adadin waɗanda suka mutu a guguwar da ta auku bara a Puerto Rico domin bata masa suna. Guguwar Florence ta kashe mutane 32 ta kuma yi barna mai yawa a garuruwa da dama na jihar North Carolina inda ake fuskantar ambaliyar ruwa. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya bayyana harbo jirgin sojan Rasha da kasar Siriya ta yi a matsayin haɗari, abinda ya yayyafa ruwa kan lamarin da ka iya kawo tashin hankali da Siriya da Isra'ila. Mutane 15 da ke cikin jirgin Rashan suka mutu lokacin da Siriya ta harbo shi yayin da take mai da martani kan harin roka da Isra'ila ta kai. Ministan tsaron kasar Rasha Sergey Shoigu ya shaida wa takwaran aikinsa na kasar Isra'ila Avigdor Lieberman cewa alhakin Isra'ila ne kuma Rasha tana da 'yancin mai da martani. Sai dai Putin ya shiga tsakani ya bayyana lamarin a matsayin jerin hadira da suka zama abin takaici. Ya ce Rasha za ta mai da martani ta wajen daukar karin matakan kare jami'anta da kuma kaddarorin Siriya. Ya kara da cewa kowa zai ga irin matakan da za a dauka. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana jimamin rasa rayukan Rashawan ya kuma durawa Siriya alhakin kai wannan hari. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban magatakardar Majalisar Dinkin Duniya ya yi na'am da yarjejeniyar da aka cimma ranar Litinin tsakanin Rasha da Turkiya ta keɓe wani yankin da aka haramta aikin soja a lardin Idlib na ƙasar Siriya, da cewa wannan zai taimaka gaya wajen shawo kan shiga aikin soji ga dangadan ya kuma samar da mafaka ga kimanin farin kaya miliyan 3. Ranar Litinin shugaban kasar Rasha Vladimir Putin da takwaran aikinsa na kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan suka amince da keɓe faɗin kilomita 15 zuwa 20 a matsayin tudun mantsira a cikin inda halin yanzu yake ƙarƙashin yarjejeniyar ya kiyaye wannan tsari. Putin ya ce dakarun kasar Rasha da kuma na Turkiya za su aiwatar da yarjejeniyar da za ta sa a kawar da manyan makaman 'yan tawaye da kuma janye dukkan mayaka masu tsatsauran ra'ayi daga Idlib da ya hada da kungiyar ta'adda ta Al-Nusra Front kafin tsakiyar watan Oktoba. Majalisar Dinkin Duniya ta shafa makonni tana gargadi dangane da batun halin kunci da al'umma za su shiga a Idlib idan gwamnatin kasar Siriya ta aiwatar da shirinta na kakkaɓe 'yan tawaye daga wurin da ya kasance na ƙarshe da take da ƙarfi. Majalisar Dinkin Duniya ta yi kiyasin cewa kimanin mayaka 15,000 ne suke zaune a cikin farin kaya a Idlib a halin yanzu. Daga ƙarshe an yi garkuwa da wani limamin Krista ɗan asalin ƙasar Italiya a kudu maso yammacin jamhuriyar Nijar kusa da kan iyaka da Burkina Faso. Hukumomin jamhuriyar da kuma ƙasar Italiya sun tabbatar jiya Talata cewa an sace Pia Luigi Macali ranar Litinin da dare daga ƙauyen Bamonga da ke tazarar kilomita 125 daga Nyame babban birnin ƙasar. Nan da nan babu wanda ya ɗauki alhakin garkuwa da shi, wanda ya kasance mutum na biyu ɗan ƙasashen yammaci da aka yi garkuwa da shi a ƙasar ta yammacin Afirka a cikin wata guda. Macali ya shafe shekaru 11 yana aiki a yankin tare da ƙungiyar ayyukan mishan ta Afirka, wata ƙungiyar aikin mishan ta ɗarika Katolika. Ƙungiyoyin mayaƙa da suka haɗa da Boko Haram suna ƙara ta da ƙayar baya a yankin na Nijar da ke iyaka da Mali da kuma Burkina Faso.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, dabban iyaye a sashen Ingilishi na jamhuriyar kamar na cire 'ya'yansu daga makarantu bayan da wasu 'yan bindiga suka kai har a wasu makarantu suka raunata mutane da dama. Dama 'yan awarar masu gwagwarmayar yantar da sashen na Ingilishi a Kamaru sun gargaɗi iyaye cewa ba za su iya tabbatar da kariyar yaran ba. Ga Ibrahim Ka'almasi Garba da fassarar rahoton Moki Edwin Kinzega.
Tunda asubahin ranar Talata, dubban mutanen karkara da iyaye suka fantsama cikin kurmin daji a yankin Sase, wata unguwa a garin Biyowaya da ke kudu maso yammacin ƙasar Kamaru, suna neman ɗaliban da suka tsere bayan da 'yan bindiga suka kai hari kan kwalejin St. Joseph da daren ranar Lahadi. Mutane da dama sun ji rauni a wannan haran. Senata Charles Mbella Moki, wanda lauya ne daga sashen Ingilishi na kudu maso yammacin Kamaru, wanda ke jagorantar mutanen karkaran, ya ce sun yi farin cikin samun uku daga cikin ɗaliban.
With the assistance of some good Samaritans,
tare da taimakon wasu mutane na gari, mun gano wasu daga cikin ɗaliban da suka tsere. Wasunsu sun samu raunuka, wasunsu kuma sun ɗima wuta, wasunsu ma ba su san inda suke ba, wasunsu na saye da suturun bacci da dai sauransu. A takaice dai al'amarin na da ban tausayi da so sarai, to amma an tantance ɗaukacin ɗaliban na sisi da ke makaranta a lokacin. Banar Okwalie Bilai, gwamnan yankin kudu maso yammacin Kamaru, ya ce wasu 'yan bindiga ne waɗanda ba a san ko su waye ba suka kai hari kan makarantar da ɗalibanta da kuma ma'aikatanta. Ya ce wasu daga cikin yaran masu shekaru kama daga 9-17 an sassare su da adduna, wasu kuma an harbe su da bindigogin toka, to amma abin farin ciki babu wanda ya mutu. Bayan wannan al'amarin, iyaye sun janye 'ya'yansu daga makarantu waɗanda ke ɗauke da ɗalibai sama da 500. Wasu makarantun kimanin 6 a sashen na Ingilishi sun yi kira ga iyaye da su tafi da 'ya'yansu gida. Wasu iyayen ma da kansu suka yanke shawarar kwashe 'ya'yansu. Wani malami mai suna John Nlom, wanda ya kwashe 'ya'yansa uku daga kwalejin St. Joseph da ke Sase, ya ce bai yadda da tabbacin da gwamnan ya bayar cewa ɗaliban za su samu kariya ba. Shi kansa gwamnan, wanda ke cewa kar mutane su gudu saboda wai akwai kariya da sojoji masu kare shi ke kai komo. Shin sojojin za su iya kare kowa? Saboda haka ni ban gane ba, ya kamata in gudu.
That's the reason why I cannot stay, I have to leave.
Ministan ilimin makarantar secondary Professor Naloba Lyonga na kira ga hukumomin makarantun da ke wuraren da ba su fuskantar hadari da su ɗauki ɗaliban da ke gudun hijira ko da kuwa azuzuwansu sun cika. Makarantu akalla 70 aka kai wa hari tun bayan da aka fara tashin hankali a sashen na Ingilishi na ƙasar Kamaru a shekara ta 2016, lokacin da malamai da lauyoyi suka yi zanga-zanga kan tilasta amfani da harshen Faransanci a ƙasar wadda ke amfani da harsuna biyu a hukumance. 'Yan aware sun ɗora daga nan, inda suka shiga gwagwarmayar ƙirƙiro ƙasa mai amfani da harshen Ingilishi, don haka ita kuma gwamnati ta ƙaddamar da yaƙi a kansu. Aƙalla mutane 300 ciki har da sojoji da 'yan sanda 130 sun mutu da dama kuma sun ɓace.
To madalla, gaida Ibrahim Ka'almasi Garba, kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka.
Bawa kasandami kanan alizaki nalla raba mai mota dodo kanan alijanki yaro wanda ya san kalife yana daraba sakanan da fadi da shida alhaji yalo gami da umaru halima bodo na alhaji amza da shida da hinana da kota ina ba dadi kama na kunduru mamma na san yiwo allah da kanshi da shida tuke tando mai kanu mai saje danye dan ba ture posta da shida ba wana posta wa anda ke ga sakane fe to ka ji shadi u dai dai ba so halin baban da ta in ya ha bi sa hanya kanan alige ga da je ko le ka da kan ko di ido tuwa abin jin diwa wanda la in da ti ti sa kwana da yunwa kwana bai ba ci ba kanan alige da 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 ba le ka tare wan kala shi ne ya kwana bai ba ci ba kanan alige da 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 ba le ka tare ba ba nan la la ba kan
to har yanzu dai ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC wanda yanzu agun muke cewa karfe 3:12 na dare ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum. A makon da ya gabata ne muka fara duba batun zargin da bako wazir Abba Kyari ya yi wa shugaban ma'aikatar fadar shugaban kasar Najeriya Malam Abba Kyari, wanda ya ce da yardar Malam Abba Kyari ya zuba kuɗi a asusun banki na wani mai suna Sani Ado don kafa alƙalamin samun kwangilan motoci kira Hilux ga fadar gwamnatin Najeriya. Amma bayan fitowar kwangilar bai samu ko sisin kwabo ba, kuma ya tsinci kansa a hannun jami'an tsaron farin kaya da ake kira DSS. A shirinmu da ya gabata mun ji yadda fadar shugaban Najeriya ta fito ta musanta wannan zargi ba tare da ta gura da kowane irin bincike ba, ta kuma ce a cikin kasafin kuɗin shekara 2016 da 2017 babu wata kwangila. Sai gashi cibiyar nazarin rahotannin 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa, International Center for Investigative Reporting, ta wallafa takardar kasafin kuɗin shekara 2016 a shafinta na yanar gizo da ke nuna cewa tabbas akwai kuɗi da aka ware na siyan motoci ciki har da ƙirar Hilux. A yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a makon da ya gabata, inda bako waziri yake ba mu labarin yadda badaƙalar ta kasance. Suna Nasir Fil Hashin Kumel, ku biyo mu cikin shirin.
Wanda zai ba mutane mamaki idan misali a ce kamar shugaban ma'aikata na fadar shugaban kasa zai ba mutum aiki, menene kuma ya kawo har sai an bada wasu kuɗi kafin a bada wannan aikin?
To ni dai ni baki ne a yin kwangila, saboda ban san kan kwangilan ba. Shi daga farkon ma ya gaya min supply contract, supply Toyota Hilux na abinan ne za mu siya. To inda supply ne, ko da ni ban yi karatu ba, ko da ban san waɗansu abubuwa na kwangilan ba, amma dai in aka ce supply za a ba da kuɗi ne ka je ka siya kayan ka dawo da shi sai abinda ya saura sai ka rike ribanka. To amma yanda na amince da shi kuma yanda na yarda da shi, don koda ya je gida koda ya je gadana na babana, in mahaifina yana kan taburma, abba kyari ba zai zauna kan taburma ba, sai dai ya zauna kasa. To saboda haka na yi respectin nashi fiye da yanda ake zoto, kuma na yarda da shi amanan tsakanin mahaifina, don ya yarda da mahaifina. Duk garin ba ma sun san mene halakan abba kyari da mahaifina, kuma koda an je fadan sarkin garin bama, shehun bama, shi ya san mene halakan tsakanin abba kyari da mahaifina.
Wato ba mu labari, wato abinda dama za a fi so a sani, kuma ita ma fadar shugaban kasan ke mamaki a ce mutum irinsa wanda in yana son ko miliyan nawa ma zai samu, amma wai a ce wai ya ce ka rika ba da wasu ƴan kuɗi watakila a wajensa fa, waɗanda wasu fi naira miliyan a ƙarshe gaba ɗaya ma 29 ba, shi ne ake tambaya.
To ni shi ya yi directive na in sa kudaden na a cikin account na Sani Ado. Abinda na ba wa Sani Ado hand to hand 4 million ne, sauran duka na sa a cikin account, don in suna so su san tabbacin wannan sai su nema waye ne shi Sani Adon, kuma ko an sa kudin na cikin account ne ko ba a sa ba, sai a je a duba. Na daya kenan. Na biyu kuma, lokacin da na doke kara zuwa EFCC, ai EFCC tana sani da magana, me ya sa, me ya hana su yin bincike akan wannan case din?
Daga nan bayan an yi ta sa waɗannan kudin da suka kai waɗannan naira miliyan 29 ajiyar banki ta dosani da kuma miliyan kamar 4 da kace ka bashi hannu da hannu, akwai takardun banki na Taylor na shaida cewa ka sa waɗannan kuɗaɗen?
Ina da su duka, kuma akwai su a wajena, kuma akwai a wajen EFCC duka Taylorin da na sa kudin duka. Waɗansu kuma na yi transfer, waɗansu kuma na je na sa directly zuwa account na Sani Adon, kuma waɗansu na ba ma abokaina account na Sani Adon sun sa kudaden a cikin account na Sani Adon.
Akan cewa za a samu wata gara basa ko riba daga baya.
To in Allah ya sa, Allah ya ba mu wani abu a ciki, ni kuma sai in ba su abin da ya dace, don dukkan mu samu alheri, kuma mu samu ci gaba, kuma mu san muna da babban yaya wanda zai taimake mu, kuma zai taimake kasar mu.
Ka ba mu labari yadda bayan waɗannan kuɗaɗen duk sun shiga ana jiran kwangilar siyo motoci ta fito, to sai ya akai?
Na ji shiru, sai Sani Adon ya kira ni ya ce fa an riga an biya kudin nan kuma miliyan 300 ne da 772,000 abinda aka biya wannan kudin. To ban san account da aka sa ba. Shi Sani Adon shi ya ranta min miliyan 2,500,000. In akan Allah ya sa mun samu wannan aikin, ni kuma zan taimaka masa wani abu a ciki, amma kar abba ya san abba kyari ya san ya bani kudin nan, kuma na gaya masa wannan sirri. Shine abin da muka yi da shi Sani Adon. Shine na gane cewa an biya kudin nan, sai na fara biyon shi a hankali. To abin da ban samu nasara hakan ba, na sa mutanen gida sun yi masa magana, sai dai ya yi min alkawari ya ce karshen watan ko karshen satin nan ya dinga ce mun da, amma bai bani haƙƙi nan ba. To mutane masu basu suka har sun doke ni, sun kai ni zuwa DSS anti-robbery squad crack a Borno ma, har na yi kwana biyu wajen can, an yi min walakanci sosai a wajen. Sai da ƴan uwana sun zo sun biya waɗansu kudaden kafin an bada ni bailin. To na fito na kira shi a waya, ya ki daga waya nan, na tura masa sako, ya ki yayi responding. To ina biyo shi shiru ban ji komai ba. To sai na tashi na iso zuwa Abuja, na zo EFCC, sai akwai wani abokina wanda muke tare da shi a unguwanmu, Kanin Ibrahim Mago. Sai shi na same shi, nace ya zan yi in samu in ga chairman EFCC dan wankan? Sai ya ce a mene ya faru? Nace gashi abin da ya same ni, saboda haka ni ba na so wannan sirri ya fita. tunda shi kuma babban mutumi ne, saboda haka ya kira wannan dan uwa nan ya bani haƙƙi na yayi masa magana, ya bani haƙƙi na, yace inda haka ne akwai wanda yaron aikin shi wanda yana ji da shi sosai a EFCC, Bashir Abdullahi, sai zan hada ka da shi ka je ka same shi sai zai ma wannan aikin. To sai na yi so zuwa Abuja, sai na zo na samu Bashir Abdullahi a office na shi a Block C a EFCC headquarter, sai na yi masa bayani abubuwan da ya faru duka. Sai Bashir din ya ce mun to sai in je rubuta partition akan Abakarin in zo in yi so meeting, bayan da na yi so meeting shi zai mun follow up. To daga na fita kuma sai na yi so zuwa gida, daga yamman kuma Bakarin ya kira ni ya ce ni na kai karan shi zuwa EFCC, ina so in tona masa asirin da muka yi da shi, ya zan zo in yi masa haka. Na ce to
ya samu labarin ka je EFCC tun da ba mai gani har hanji bane shi.
To na san tun farkon ya gaya mun mutane wanda na karba ba su kansu in sun yi mun magana ko sun takura ne sai in ko da sun kai ni EFCC, shi yana da connection a EFCC zai yi solving issue din nan. To ni kuma ban amince hakan nan ba, sai da na je wajen ne tukun, sai da Dayaman ya kira ni sai na tabbatar cewa akwai wani abu a sakaninsu, na tabbatar hakan. To tun da ba haka ba ni ban san kowa ba a EFCC sai dai Bashir Abdullahi, shi ma farkon ganin shi ne na a lokacin da na je, shi ne farkon wanda na sani a cikin EFCC. To maganan nan kuma sakanin ni da shi Bashir din ba wani wanda ya san maganan nan, ko da mutane gida ban gaya musu na je EFCC ba. To dole za ka ce Bashir ya kira shi ya yi masa magana akan hakan, kuma daga baya abun ya zo ya tabbata haka ne, Bashir yana aikin Abakari a EFCC, na tabbatar da hakan. To sai na yi so zuwa gida, sai shi abban ya kira ni ya yi min magana, sai ni kuma na ce to ya bani haƙƙina in baya so wani abu ya shiga tsakaninmu tare da shi. To shi kuma ya yi min alkawari zai bani haƙƙin amma shiru.
Bakin abinda lokaci ba mu damar kawo muku kenan a wannan shirin, sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa inda za mu daura daga inda muka tsaya. Haka kuma muna miƙa goren gayyata ga duk mutanen da aka ambaci sunayensu a cikin shirin domin ba su dama su faɗi nasu ɓangaren, musamman ma Malam Abba Kyari, shugaban ma'aikatan fadin shugaban Najeriya. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Alhikaya, ni Sarfila Hashin Gumul ke cewa mu kasance lafiya.
Toma da lasi a biyu mu cikin shirinmu na safiyar Litinin domin sauraron ci gaban wannan shirin. Yanzu kuma ga Awal Garba da sharhin jaridan kasar Kamaru.
Zan fara sharhin jaridun namu ne da jaridan Kamarun Info, anda babban labarin da yake nuni da cewar gwamnatin jihar Kudu maso yammacin kasar jamhuriyar Kamaru, Okale Blai, ya haramtawa al'umman da suke zaune a wannan bangaren yin hijira zuwa magwabtansu da irin barazanar da suke samu daga wajen yan awaren kasar. Sai kuma jaridar Kamarun Tribune, anda ita kuma ta labarta mana cewar shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Musta Biya ya bude guraben horas da matasan kasar sana'o'i domin su rike kansu da kansu kar su dogara ga gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar Emergence, anda ita kuma ta shaida mana cewar kasar Faransa suna kokarin yayewa shugaban kasar jamhuriyar Kamaru baya, a yayin da yan bangaren yan awarin kasar jamhuriyar Kamaru suka hana musu shiga wannan bangaren domin min kwasar irin albarkatun da kasar take da shi. Sai kuma jaridar Le Jour, ita kuma ta labarta mana cewar mazauna a jihar Marwa kasancewar za a fara gudanar da yakin neman zabe a kasar na neman kujeran shugaban kasar a ranar 24 ga watan Satumba 2018 din nan. Yanzu dai suna jiran Musta Biya ya je bangaren nasu domin ganin cewa zai sake musu waɗansu alƙawura na shekaru 7 masu zuwa. Sai jaridar Le Message, anda ita kuma ta hango mana cewar gwamnatin Musta Biya tana cikin halin ni'a su kasancewar irin rikicin da ake fama da shi a bangarorin yan awarin kasar jamhuriyar Kamaru. Sai jaridar Chad Info ta kasar jamhuriyar Chad
Sadi.
Anda ta nuna mana cewar shugaba Idris Deby Itno ya ziyarci wani taro da matasa suke yi don karawa junan su ilimi. Idris Deby ya yi musu bayani cewar matasan su yi kokari na shata haukan su hanyoyin inganta rayuwarsu da kansu domin gobe. Sai jaridar Gabon Review ta kasar Jamhuriyar Gabon anda ita kuma cewa ta yi hukumar zaben kasar Jamhuriyar Gabon din tana ci gaba da tantance yan takara na zaben da za a gudanar na Emily Sun Dokoki da ma kananan hukumomin kasar a ƙarshen wannan watan. Sai jaridan Journal de Brazzaville anda ita kuma ta ce hukumar shari'a ta kasar ta gurfanar da waɗansu yan kasar Faransa guda biyu waɗanda ake zargin su da cewar sun yunkurin halaka wani dan adawan kasar. Zamu kammala sharhin jaridar namu ne da jaridar Set to Set ta kasar Congo Demokradiya anda ita kuma tana mana cewar yan adawan kasar sun ce za su kira wani babban taron su a birnin Kinshasa don bayyana wa duniya manufofin su ranar 29 ga watan Satumba 2018 din nan. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
To a gaida Awal Garba, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke kira ta waya kuna ajiye mana bisa na'ura.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Birnin Amerika da Gabana Alhaji Musa American Kiwakin Najeriya. Ina son uwa ta makan Najeriya bayani ko kuma su fahimta. Shin sanatocin da muka zaɓa lokacin Muhammadu Buhari da kuma a wannan shekara da muka zaɓa su sanatocin 2015 tun da yayin shekara uku sanatan jihar Kebbi ko kuma sanatan Kano ko kuma sanatan Jigawa ko kuma sanatan Bauchi ko kuma sanatan Benue ko kuma sanatan Jos ko kuma sanatan Yobe ko kuma sanatan Taraba ko kuma sanata na Sokoto ko kuma sanata na Zamfara ko kuma sanata ci da faɗi na Najeriya nan da muka zaɓa. Ina son don Allah a tambaye musu aikin mu sun kai mana talaka Najeriya mu sun kai mana a Najeriya.
Sashin Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Kuna magana da Abdulhamid daga nan garin Jalingo. So ina muku fatan alkhairi. Da farko ina son in bada sakon akan abubuwan da suke faruwa a siyasar namu ta Taraba. Wallahi ni gaskiya ina bada gudunmuwa na akan yan siyasar mu na Taraba musamman ma na jam'iyyar APC. Gaskiya su haɗa kansu su yi ƙoƙari su fitar da ɗan takara guda ɗaya, amma in sun tsaya mafaɗa tsakanin su sannan wallahi ba su yi ba su haifar mana kuɗa mai ido ba wannan zaɓen mai zuwa.
Assalamu alaikum. Da farko suna na Aminu Mishayi na garin Garbace da ga Markuna ta Balija Taraba tare da Najeriya. Kamar yadda hukumomi suka faɗa jama'a da suka halaka a ambaliyar ruwa ta Bana, hakika kuma ambaliyar nan muna ganin yana ƙara ci gaba ne ba wai baya yake ba, ganin ana zuwa zuwa manyan ruwa. Muna fatan gwamnati da kuma hukumomin lafiya da kuma hukumomin agaji za su agaza dukkan waɗanda wannan ambaliyar ruwa ya shafa domin a ga an ceto su cikin gaggawa. Da fatan Allah ya ji kamar da suka yi zamu waɗanda ba su ka samu rauni da suka yi asara, Allah ya maida musu.
To madalla, kafin mu kai ga ƙarshen shirin, ga alheri ta dawo mana da takaitattun labaran duniya.
Ke shugaban Amurka da kuma yana so da kai ziyara jihar North Carolina yau Laraba domin ganewa idan su irin barnar da guguwar da aka ba lakabi da Florence sai da kuma aikin tallafa waɗanda lamarin ya shafa da ake gudanarwa. Trump ya rubuta shafinsa na Twitter jiya Talata yana cewa kowa yana cewa muna kokari dangane da guguwar Florence kuma gaskiya suka faɗa 100%. Ya bayyana jami'an agajin gaggawa da sojoji da kuma waɗanda suke fara kai agaji idan bala'i ya auku a matsayin jarumai.
To madalla, masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku jo su daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdul ta na gabatarwa, sai kuma Salaman Abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau Daryl Smith. Ni Sarfili Hashin Gumal nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.